sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadi magoya bayansa kan yiwuwar su fuskanci martani idan har masu ra'ayin sauyi suka karbe mulkin kasar a zaben da za a yi a ƙarshen makon nan. Shugaban Turkiya na ta kokarin tattaro magoya bayansa a gabanin zaben wanda za a yi a ranar Lahadi, wanda har ila yau zai zama to babban barazana ga tsarin mulkin sa dake bin tafarkin Islama a kasar ta Turkiya, wacce ita ce kasa da ta kasance mamba mai yawan musulmi a kungiyar tsaro ta NATO. Kuriya jin ra'ayi da aka gudanar ta nuna cewa babban abokin hamayyar Erdogan Kemal Kılıçdaroğlu na da dan takin rinjaye wajen farin jini, kuma yana da yiwuwar ya samu kashi 50 na adadin kuri'un da ake bukata don kaucewa zuwa zabe a zagaye na biyu a ranar 28 ga watan Mayu. Bangaren yana dawar ya samu kwarin gwiwa ne bayan da babban dan takara mafi girma na uku ya janye takararsa a ranar Alhamis, wanda dama shi ke kawo Kılıçdaroğlu cikas. Ba a samu turmutsitsi ba a kan iyakar Amurka da Mexico duk da fargabar da aka yi ta nunawa da farko bayan da bakin haure suka yi tururuwa shiga Amurka gabanin karewar matakin rufe kan iyaka da hukumomin kasar suka dauka a lokacin da annobar COVID-19 ta barke. Kasar da sa 24 da karewar dokar mai taken Title 42 da ta sa aka rufe kan iyakar kasar da Mexico a ranar Juma'a, bakin haure da jami'an gwamnati sun yi ta nazarin tasirin sabon dokar da gwamnatin shugaba Joe Biden ta runguma don samar da kwanciyar hankali a yankin. Wani jami'in hukumar kula da tsaron Amurka ta Homeland Security ya ce ba su ga wani gagarumin karin adadin bakin hauren ba ya zuwa jiya Juma'a. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban rundunar sojin haya ta Wagner ya jajjaki dakarun Rasha inda ya zarge su da kucewa daga wani yanki a birnin Bakhmut da ke gabashin Ukraine, wanda hakan a cewarsa ya ba dakarun Ukraine din damar karbe ikon wasu yankuna. Cikin wani bidiyo da ya fitar a ranar Juma'a, shugaban rundunar ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya ce dakarun da ke kare iyakokin da Rasha ke rike da su na gwargajewa a yankin Bakhmut, kuma kucewar dakarun ya sa sojojin Ukraine sun karbe ikon Shazo, wata muhimmiyar hanya da dakarun Wagner suka rufe ta a baya. Kazalika shugaban na Wagner ya kuma zargi ma'aikatar tsaron Rasha da hana sa harsashe, zargin da ma'aikatar ta musanta. Ya kuma yi watsi da kalaman da kakakin ma'aikatar tsaron Rasha ya yi cewa janyewar da dakarun su suka yi dabara ce ta yaki. Tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan ya ce manyan dakarun kasan ne suka sa aka kama shi kan zargin rashawa. Yana mai cewa zanga-zangar adawa da aka yi ta yi sanadin mutuwar mutum akalla 40. Jami'an tsaro sun kama kan mai shekaru 70 a wajen wata kotu, inda suka sassaƙe sa cikin wata mota a ranar Talata a lokacin yana jiran sauraron ƙarar da aka shigar a kansa a Islamabad. Washegari ne kuma wata kotun da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta same shi da laifi, yayin da wata kotu ta daban kuma ta sa aka tsare shi tsawon kwanaki 8 kan wata tuhuma ta daban. Sai dai a ranar Alhamis kotun kolin kasar ta ayyana kama kan da aka yi a matsayin matakin da baya ƙarƙashin doka, inda ta nemi da a yi maza-maza a sake shi. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai a ranar Talata sun kashe wasu manyan kwamandojin yankin zirin Gaza uku. Jami'an lafiya a yankin na Falasɗina har ila yau sun ce akalla mutum 12 sun mutu sannan an jikkata wasu 20. Mayakan jihadin da ke samun goyon bayan Iran sun tabbatar da mutuwar manyan kwamandojin, waɗanda suka bayyana sunayensu a matsayin Khalil Bahtini, Tariq Izzaldin da kuma Jihad Ganam. Wani kakakin ƙungiyar ya ce za su mai da martani, yayin da Isra'ila ta ce mutanen da aka kashe suke da alhakin harba makamin roka a kan Isra'ila a kwanan nan.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro shirin dake haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin
mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu nazarin kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya cewar matakan karfa rundunar sojan Najeriya da gwamnati take dauka ya taimaka gaya wajen inganta tsaro a cikin kasar
wannan duk ma'auni ne mu gare mu da cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban kasa yayi bai samu galaba ba kuma bai cimma ainihin yanayi wanda annan san barka
kanga ci gaba ta kawo wurin da aka tsaro kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo su canje-canje na dakil waɗannan yan ta'adda
boda-boda din Najeriya nan a mai da shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shige fita babu takarda ba ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a Najeriya dole kowa mutum ya rika nuna national identity card
to madalla a babanan dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bugi kirjin cewa irin nasarorin inganta tsaro da ake cimma a halin yanzu wannan ya biyo bayan dokar wasu matakai ciki har da na karfafa rundunar sojan Najeriya Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ta samu gagarumin nasarar gaske wurin shawo kan dimbin kalubalen tsaro da ya addabi Najeriya Shugaban Najeriya wanda ya bayyana aika-aikar 'yan ta'adda masu hankoran ballewa daga Najeriya barayin gurbataccen mai a matsayin manyan kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta kafin ya amshi mulki ya ce biyo bayan irin namiji kokarin da gwamnatinsa ta yi yanzu an shawo kan da dama daga cikin waɗannan kalubalen tsaro
this administration has achieved remarkable transformation of the military
wannan gwamnati ta cimma gagarumin nasarar gaske a wurin ƙara ƙarfa rundunar sojoji wurin kama ba ƙarfinsu na yaƙi da warwala wanda ya ce a baya na nan takajen-takajen amma bayan shekaru bakwai ya inganta rundunar sojojin Najeriya wacce yanzu ita ce ta hudu a Afirka baki ɗaya bayan da a shekara ta 2015 su ne na bakwai a shekara ta 2022 kadai a cewar shugaba Muhammadu Buhari ya samarwa sojojin ɗaruruwan motoci masu sulke da bam bai ratsa su da motocin jigilar sojoji da kuma na aikace-aikace kana daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2022 ya samar da motocin yaƙi masu yawan gaske dimbin bindigogin artillery bindigogi masu sarrafa kansu da harsasai masu yawan gaske nau'i daban-daban waɗanda suka taka rawa wurin irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a fagen daga kazalika kama daga lokacin da ya karɓi mulki zuwa yanzu janar Muhammadu Buhari ya ce an ɗebi kimanin kuraɗen sojoji sama da 60,000 baicin dubban hamsoshi kuma da ake yayewa a makarantar horar da sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna
a 5,000 commissions from the Nigerian Defense Academy Kaduna
wannan kuma duka a cewarsa sun taka rawa kwarai wurin samar da tsaro da inganta shi a cikin Najeriya tuni kuma wannan kalamai na shugaba Buhari suka fara jan hankalin al'ummar da ke yankunan da ake fama da rashin tsaron
dana bashar antine goyawa isa shugaban rundunar ɗanci ta ƙasa zai shiga hasukutu wannan bugun keji da shugaban ƙasa ya yi na cewa yana alfahari da ainihin irin yadda ya shawo kan matsaloli na tsaro cikin wannan ƙasa abubuwa ne wanda za mu duba cikin hauji guda biyu kaga dai yabon keji ya ce yana alfahari da irin kuɗaɗen da ya kashe domin samar da kayan tsaro babu shakka a gare shi ta gehe ne na zamanin shugaban ƙasa ya yarda kuma sa hannu ya aminta a hidda kuɗaɗe domin kawo kayan aiki da ainihin samar da kayayyaki iri-iri na ainihin ayyukan sojoji da jami'an tsaro domin a ga cewa an samar da tsaro wannan ƙasa shi yana ganin ya sauke wannan wajibi da matsayi ne na shugaban ƙasa sannan kuma idan ka diba arewa maso gabacin wannan ƙasa yanayi na 'yan Boko Haram irin tare bambamman da ake yi da irin yadda ake tare matahiya ana cin zarafin al'ummomi to babu shakka in ka duba abubuwa ne waɗanda aka cewa yana iya bugu kirji shi ta hauji ne ga cewa waɗannan abubuwa sun kawo domin ana wata da watanni yanzu baka ji ba mu ya tashi ba amma idan ka duba wasu sassa na wannan ainihin ƙasa arewa maso yammacin wannan ƙasa irin yadda dibin ƴan ƙasa suke wuraren gudun hijira da irin yadda an ka san wurare sanannun ƴan bindiga ƴan fashin daji suna zanne sun yi kakagida suna cin zarafin jama'a kuma har yanzu suna rike da al'ummomi da ƴan makaranta iri-iri ana ba su sarautu to in ka diba babu shakka wannan yanki namu na arewa maso yamma mu ba mu ga wannan ci gaba ba domin ainihin kullum muna azurtuwa game da ainihin wannan aiki na ƴan bindiga wannan yanki na arewa maso yamma matsalar in ka duba ai dajin birnin gware yana nan wannan sanannen ɗan bindiga har gobe yana buga muku waya ƴan jarida yana magana da ku kuma yana tabbatar ma duniya kira nan ci ne ainihin ɓaleri an kausai ba a kausai ba muna nanatawa da cewa har gobe dogon da an dajin kwanta gora suna rike da ƴan makaranta da SGC birnin Yauri an karɓo su uwayen yare daga baya suke tara kuɗi suna an so ɗiyansu an kasa mayin magana balle a ce an sa jami'an tsaro da sojoji da ainihin makaman da aka so domin a yaƙe shi don a ceto waɗannan yare ba ai ba wannan yanki na gabacin Zamfara ainihin ɗan bindiga Bello Tuji da gabacin Sokoto suna nan shi na cin karen shi Babubakar ainihin an kama shi koko an watsa tungatai koko ya ba ayyuka ne na cin zarafin al'ummomi a waye gari yau ƙasar Shinkahi gabacin Shinkahi da ƙasar gabacin Sokoto a mu waye gari ma ana isko mutane cikin gidajen su ana kashe su kaga wannan duk ma'auni ne mu gare mu na cewa wannan ikirari ko bugun gaba da shugaban ƙasa yayi bai samu galaba ba kuma bai cimma ainihin yanayi wanda annasan barka ba babu shakka mu gare mu mazauna arewa maso yammacin Najeriya kadiba ma daga tsakiyar Benue din abinda ya kawo nasarawa abinda ya kawo ainihin kwantagora Neja abinda ya kawo Kebbi yayyo Sokoto yayyo Zamfara yayyo Katsina shin wani kauye ne yanzu za ka kwantawa ka niyya kawuwanka domin ainihin kai bacci babu shi ɗan gudun hijira suna cikin Niger suna gudun hijira har yanzu ga suna cikin garuruwa tashoshin mota suna so su koma gidajensu mutane na so su koma ƙauyukansu su yi noma zaman lahiya ya wanzu wannan magana ta shugaban ƙasa a gare mu gaskiya mu ba mu ga wani ma'auni gare mu ba wanda za mu ce mu gaskanta ta a gare mu ma ainihin hawa ne al'amura sun tabarbare wannan yanki namu da ainihin gabacin Sokoto da yankin Zamfara wannan shine gaskiya al'amari
to amma da yake an ce fahimta fuska ga ra'ayin wani ba Zamfara yi
Ibrahim Janyau daga jihar Zamfara tabbas sai gwamnati ta yi kokari sosai wannan gwamnati tun da ta daura gaban mulki tun shekara ta 2015 har zuwa yau kun ga ci gaba da ta kawo wurin da aka dace mu da kokarin da wannan gwamnati ta yi ta kawo su canje-canje na dakil waɗannan ƴan ta'adda ita kuma ta zo da wani sabon salo irin wanda muke ganin zai iya taimaka ma wannan gwamnatin ya zuwa to don haka tabbas gwamnatin Buhari ta yi kokari iyaka kokarin ta babu wani wanda zai ce wannan gwamnati ba ce kokari wurin kawo ci gaba da kuma dakil waɗannan ƴan ta'adda masu addabar yankunan
to kome mutanen gabashin arewacin Najeriya ke cewa
suna na Sani Bakuru sabon fegi daga Damaturu a arewa maso gabashin Najeriya a to kamar yadda shugaban kasa yayi maganar cewa an samu nasara a zaman sa shugaban kasa na shekara 8 a bangaren tsaro to zamu ci mun yabawa shugaban Muhammadu Buhari amma sai dai akwai sauran rina akaba sakamakon cewa yanzu akwai hanya da ta tashi daga garin Dambuwa zuwa Biyu wannan hanyar ba ta biyuwa ko munan a jihar Yobe idan ka je ka garin Yadin Bori wato Gujuba local gamman bangaren Gabar wannan wurin baya shiga sakamakon kun ci akwai ƴan ta'adda na Boko Haram so da wannan ne zamu yi kira ga su jami'an tsaro na soji da dukkan wanda abin ya shafa da su sage damsa ya ganin cewa an kawo ƙarshen ƴan ta'adda a Najeriya baki daya
a cewar mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Abubakar Muhammad Sani akwai buƙatar ɗaukar sabbin matakai don shawo kan ƙalubalen tsaro musamman ma na fatar mutane don neman kuɗin fansa da halin yanzu ke ci gaba da addabar Najeriya
na farko dole ne a ɗau mataki akan duk wani wanda yake da hannu a sace-sace na mutane ma'ana duk wani wanda ya taɓa sa hannu aka sace mutane ko kuma incidents ko cases ɗin sace-sace na mutane da ya faru a baya a je a yi bincike duk wanda suke da hannu a hukunta su a gani so ma'ana doka dole ta fara aiki idan ta yi aiki shi za a iya samu wannan abin da ake kira deterrence mechanism, ban san ya zan fade shi a Hausance ba, wato mataki wanda zai iya hana mutane aiwatar da wani abu da ya shafi laifuka dan sun san cewa akwai hukunci. Na biyu, a maida yadda za a yi ma in an saci mutanen biyan kuɗin fansa ya zama ba zai iya yiwuwa ba, ya zama da wahala. Na uku kuma, dole ne a kekiro da wani wato kamar hukuma ko department na Obishin ko Ministry of Defense ko NSA wanda kawai za ta ke sa himma za ta sa kula akan abubuwa da ya shafi kidnapin din nan, su ba da shawarwari, su yi bincike a gane duk wannan abubuwan, a nemo wani commission wanda kawai za su sa ido akan wannan abun. Sai na hudu kuma, boda din Najeriya nan a maida shi yadda shiga da fita ba zai zama kawai kowa zai shiga fita babu takarda ba. Ni ina ganin ya kamata ma a ce yanzu yawo a Najeriya dole kawai mutum ya rika nuna national identity card, ka nuna kai wane ne ne tukunna. Amma a yadda muke abubuwan namu yanzu, shiga da fita a kasar nan yanzu za ka iya yi babu takarda, kuma za a yi laifi ba za a yi bincike ba a gani, kuma idan an zo biyan kuɗin fansa ma ko kowa zai je ta bayan fage ya je ba da abin da zai bada, to so long as an ci gaba da irin wannan abubuwan suna nan, to za a yi laifin, za a yi ta, idan it's easy to do it.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa mu idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shiri ne a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen radio kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau ni Asma Musa Azika na Radio Niya FM Benin Kwami Jamhuriyar Nijar zalle ka da ku garin Nadabar da ke cikin karamar hukuma mulki ta tsarnawa a cikin gundumar Benin Kwami, inda muka sadu da mai garin Nadabar da ya bamu tarihin garin amma ya suma da gabatar da kai ne.
Ila hakimi na gaba ta nan gaba da tsanna, Nadabar ta nan gaba da tsanna.
Ila hakimi za ka iya kwatanta muna menene tarihin ita garin Nadabar?
Tarihin garin Nadabar ainihi ne da nan kwanta ta tashi, kuma zaro ma na ruka sani babban zarumi na an kai nan Nadabar duniya neman mandabka lokacin da yayi yaki ya soke wannan mashi shi nan gaba da gari. To wannan mashi ga canda har ma lokacin madanwa mu shahita mashi jisai haske garin ga, amma sun kuma lokacin Alhaji Hassan sarki shi yayi kwana garin ga, yayi wani towa hakamu ne yayi da ya kama haske ne ya washe shi hasha sha ta murna hakami ashe bai kama mai ba shi Alhaji Hassan wai ya wada mana shi dalli Alhaji Hassan har karukun mashin yayi dan mashin duk jima'a wanda Allah ya gwada ma ka garin ga, amma in yayi ta ba gani ne, amma sai ashe bai haske ne sai amma Allah bai gani ga gani ba gani ne mashi dalli mashin dalli duk jima'a Allah ya da sai ya hita
shine abun hikima wanda duk ko ina aka je waya babu shi sai nan Nadabar kenan.
Lalle nan Nadabar akwai wannan mashi duk jima'a wanda Allah gwada ma zuwa mangaza za ta zuwa duwa sai ya hita, kuma duk sai haka garin kake da sarki, kuma abubuwa ne na abin yaki ga shan ka gani abin bakan nan nashi sai shi kwana shi sai shi kuma shi kasa, amma shi Alhaji Hassan haka mu ne yayi da toka da mu, dan shi Alhaji Hassan kwana yana nan garin nan na inda diki
na alal musali yana kai kamar shekaru dawa da kawo.
To abin gari ya dade, amma sai dai a keta kawo ga keta suka yi in bai ya kashi kada yi ba da kawawa dan tudun can daga garin birni na annan gaci waci ana birnin ya tashi ya koma kwani zaru ma sun koma su kwani da wayi ka wada mana kakannin ne
an yi kaman misali hakimi nau kenan.
To an yi hakimai amma dai kawo da wayan mu ma ganin dai wanda mun ka sani hakimi shi da mun ka sani hanni, amma dan dai da an yi hakimai wanda ba ka sani su gaskiya, amma dai wanda mun ka sani shi da mun ka sani
duka jarumaina
duka jarumaina dan na je dan nan ga dai inda abin da zakai yanzu an ce ma damuna ta kama zaka ji ma gabar da gari a kokiri akai na kin noma zaka ji a kiji wurin nan sai ka ji ma mutanen karsu a ci a kiji amma nan na kasan na inda ma da nan kai ta a kiji nan kasa na inda take ainan duk din sarakon da na kwanni wanda
yanzu haka ana samu
ko wani lokaci yayi zaka ji wannan kiji kasa in lokacin da muna yi zaka ji wannan kiji
lalle banta musamman wannan al'aban al'ajabi na cikin na dabar akwai wani abu wanda duk inda aka taya aka geura duk garuruwan ga ba a samu sai na dabar
to yanzu kuma akwai akwai wani ikin kuka ya can ko muhammadan kauye ka zakkwara su a dauli kuka ta kuka 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 gando aka ce mata
wasu abubuwa na al'ajabi a cikin ta
au duk wani doke doke nan babu wanda ba in dai ka zo kai alkoli wanda ka zo a sai a cika musu ko in ka zo kai a dauli kai hammutaren zandar maradi zandar ba su zakkwana duka su zakkwana a yan kuka gaban yamayya su zo ran su a dauli in lokacin kokwayi na inda yake nan
wata aljanna ta wurin ku ne
to wannan wanda ka zo su suka sani eh amma mun ni hannu shara ne ne ka wanda can kwanda a ce mu zo mu shayi yanzu in shayi tun da ma wata kota taran ta hito sai ka shiga gogo ayuwa ba ka shikiya idan ya sadu ta masa shauri in kan an ka ruwa ka shiga ba ka shikiya in an kai ruwan sama in ta jice huri ma ka shiga gashi ba a ganin ka ita idan ya kuma me ta ba ta yiwa ba ta yiwa da kai kai me a ta gaye ta gangashi ka gashin kai
yemiya
ta gama ta ta ba har ma mutum bai yi ta shi yemiya
in kai yemiya ka yemiya da gashin kai
eh gashin kai eh gashin kai na ba ta yiwa mutayen da sun kace da har ma kai dole ma an ka bari ma an ka zo kai yigo a ta ce ka dubo miya kuka in kai an ka ce sai in kai miya zai ka ta koma gashi kaji abin da ta yi kuma banda wannan tari akwai tari can gaba ita ko bigata nan zaru ma sun kai zama
duk shi na da banna
a wuta nan gaba da su kwarikin nan hannun dukkanin sun zaka nan wurin tari birni na bigata nan ranan da akwai jiya har wata biga can karkara can wani kaka namu mahaki na in ya shiga sai a ga can karkara lalle biga na an ce zaru ma sun kai hakan kodirni dan birgin birni na an kai kowa to sai an kai musu rami can ko in masu haji sun ka to sai su yi hakan can
wani matsaloli wannan garin ke fama da shi kenan tun ka washe zuke yanzu
ba mu da wasu matsaloli abinda dai an matsalolin mu yanzu dai yanzu na je mun ka samu an kai mana makaranta ta boko lokacin in canja to lokacin nan mun ka samu makarantar boko yanzu lokacin nan mun ka samu yallakwal yanzu kuma masu an abin da ya matsalolin mu rashin ruwa na sha ba ruwa rija na gari yanzu ma ka ga mata iya sai mun ta can mun yi mataki wadan ma mun sa injin a sa ruwa ma ba mata ruwa ba ruwa wadan mu la shi da zai da matsalolin mu rashin ruwa kalle nan ba duk tarihin da daga ga ba mu da ruwa ka san ku da nan kwade ta tashi amma ba mu da ruwa gaskiya ba mu da ruwa tsotsi in ka ga mun sha ruwa tsotsi mun zo mun so na fayawa ta
game da wannan matsalar ta ruwan sha wanda garin na da barke fama da ita mun tutubi magajin garin nawa domin shin irin matakin da suka dauka don warware ma mutanen na dabar wannan matsalar
sunana Sahabi Adamu ne markin communal ta Tsarnawa eh abin da zamu ci bisa ga wannan matsala ta ruwa wanda ta shahi garin na dabar mu a matsayin mu na Meri mun doki niyya zamu yi musu yasa rijiya da gare su dan da ba su da rijiya suna da rijiya mun bayan haka nan zamu bi sauda kafa ta fannin gwamnati ko kuma masu hannu da shi ne mun samu miniya a fiye kenan ci a da shato dan yanzu ba lokaci ne ba wanda rijiya ga biyan bukata to insha Allah muna da masu hannu da shi ne project ne wanda Allah rai da su a su biya mana wannan bukata kaman akwai wani sabon project Pizan 2 dukan mun yi dossier kala kala ba communication tsana duk communication na da bankin kwanni kenan mun sa wannan bukata ciki
ni kuke jira gare su domin su kara hakura a zuwa ga bakanin
kasamu kiran da muke gare su ci gaba da hankuri tunda ba abu ne ba na gaugawa ta abu ne muke son a yi na dindindin wanda ga doriya ba kamar rijiya ba wanda wani dan lokaci kalilan gare shi na rayuwar shi ya kare ruwa tunda shi an ka samu banfo kaga shi jima yake yi
kuma wannan zai biyo duk kuma kauyuka na jawar da nake da wannan matsala kenan
eh duk zai biyo kauyuka wanga project da muka ce maka Pizan 2 project na wanda a karkashin cibiyar prime minister to duka mun yi dossier duk gari gari mun yi gungun garuruwa wanda ai musu multi village kamar gungun tungan makoki da su moza gida da sauransu gungun kadeba da su alela gidansa adu da sauransu gungun kaku su mai fulla da sauransu to kun ga an ka samu wannan Allah ya tabbatar da wannan kun gani na fannin ruwa za a ji sauki insha Allah
masu sauraron mu anan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda niya fa Musa zaka na radio ne a kan binnin kwalli jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.